بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وفراقهم.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك إخواننا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله قديا دي سايك بام ودامر هدوا أولا مسلا شمي البركة مسلا شمو دبو أنكو فرقورا أتشكين غرين كثنا. A yau yammacin talata, ranar Laraba, 25 ga watan Sha'ban, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432, yinin da ya zo daidai da 26 ga watan 7 meladiya ta 2011. A wannan majalisi na karatun Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. Majalisin da muke sharhin saƙon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, musamman mabiya addinin Shi'a. Wannan shine majalisin mu na 36 a wannan littafi, sannan kuma a jerin gwanan majalisan mu na wannan masallaci wannan shine na 150 daidai. Idan ba a manta da karatun da ya gabata ba, ko in ce karatuttukan da suka gabata, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana zan taddamu akan aqidar ahlus sunna ahlul wasati wal i'tidal, wadanda suke tsaka-tsakiya, ba sa tare da yan azarbabi, yan wuce iyaka, ba kuma sa tare da wadanda suke yan sakaci masu yiwa addini rukun sakainar kashi, wato su suna tsakiya, ba sa tare da waɗannan, ba sa tare da waɗancan. Ya faɗi dukkan babubuka na aƙida waɗanda aka samu saɓani mai tsanani cikin wannan al'umma a kansu, ya ce to ahlus sunna a cikin duk kowane babi daga cikin waɗannan babubuka za ka samu tsakiya suke, ba sa tare da waɗanda suka wato wuce iyaka, ba sa tare da wanda kuma suka nuna sakaci da gazawa. To shine Ibn Taymiyyah yake ci gaba da karkare wannan batu, yace wali hadha wasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi annahum at-ta'ifatun najiya. Saboda wannan ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta su da cewa su ne wato kungiyar da take samun tsira, kungiya mai tsira ranar gobe kiyama. Lamma zakara ikhtilafa ummatihi wa iftiraqihim, a lokacin da ya ambaci saɓanin da za a samu cikin al'ummarsa da rabuwar kai da rabe-rabe da za a samu a cikin al'ummarsa, sai ya sifanta wannan al'umma ta ahlus sunna da cewa ita ce al'ummatun na al-firqatun najiya ko at-ta'ifatul mansura. Wannan Ibn Taymiyyah yana ishara zuwa ga hadisin da aka ruwaito daga sahabbai da dama, hadisin da ya zo daga sahabbai da dama irin su Abu Huraira, Abu Darda, Ubay ibn Ka'b, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As, Jabir ibn Abdullah da sauransu da sauransu, wanda suka ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda wasu malamai ma suka sifanta hadisin da cewa mutawatir ne, wato hadisi ne da yazo ta hanyoyi da yawa har ya kai matsayin mutawatiri. Wannan hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Imam Ahmad da Abu Ya'la da Al-Hakim sun ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban daga Muhammad ibn Amr, daga Abi Salama ibn Abdurrahman, shi kuma daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada, yace iftaraqatil yahudu ala ihda aw thantain wa sab'ina firqa wa tafarraqatil nasara ala ihda aw thantain wa sab'ina firqa wa taftariq ummati ala 73 firqa. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yahudawa sun kasu kungiya 71 ko da 2, yahudawa a nasara wato krista su ma sun kasu zuwa kungiya 71 ko da 2. Yace to wannan al'umma tawa ita ma za ta kasu zuwa kungiya 73. Wannan hadisi Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan sahih, hadisi ne hasanun sahih, wato hadisi ne ingantacce tabbatacce. Haka nan al-Hakim a cikin Mustadrak yake cewa wannan hadisi ne sahihun ala sharti Muslim. Sai dai wannan cewa ala sharti Muslim bai cik ba a bisa sharadin Muslim ba yake, saboda hadisin ruwayar Muhammad ibn Amr ibn Alqama, Muhammad ibn Amr ibn Alqama akwai irin magana ta malamai akan ruwayarsa, shi yasa Muslim bai fitar da hadisin sa ba a cikin usul, ya fitar da hadisin sa ne a cikin mutaba'at, wanda maganar malamai ta karshe akan Muhammad ibn Amr ibn Alqama cewa hadisin sa hasan ne, hadisin sa hasan ne, fa huwa hasanul hadith, musamman ma idan an yi tarayya da shi a wajen wannan hadisin, wasu sun ruwaito kwatankwacin abin da ya ruwaito. Saboda haka ba za a ce ala sharti Muslim ba, lakinahu hadithun hasan. Ya zo ta hanyar hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla wa inna hadhihi almilla sataftariqu ala 73 72 في النار إلا واحدة 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ونحديث إمام أبو داود دارمي دا إمام أحمد دا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري دا أبو بكر الآجري أتشكيل تافن الشريعة دا ابن بطة أتشكيل تافن سأل إبانة سوسك في تدونا حديثي دا معاوية دا أبو سفيان Allah ya kara masa yarda. Yace naji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ku saurara, lalle waɗanda suka gabace ku daga ma'abota littafi wato yahudu da nasara sun rabu kungiya 72. Yace to wannan al'umma ko kuma wannan wato addini na musulunci shi ma za a rabu a cikin sa kungiya 73. Yace 72 finnari suna wuta, wa wahidatun fil janna kungiya daya ce yar aljanna, yace wa hiya aljamaa ita ce aljamaa. Wannan ruwaya ce wace isnadin ta hasan ne, kamar yanda al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin takhrijin da yawa littafin al-Kashaf na Zamakhshari. Malamai da yawa sun inganta wannan hadisin, banda waɗanda suka gabata, banda Tirmidhi da Hakim, banda Hafiz Ibn Hajar, gabaninsu akwai Abu Ishaq Ash-Shatibi a cikin littafinsa Al-I'tisam ya inganta wannan hadisin. Haka nan banda shi akwai Abu Al-Abbas Ibn Taymiyyah a littafansa daban-daban ya inganta wannan littafi da wannan hadisi. Haka nan Al-Hafiz Ibn Kathir Al-Asqalani Al-Dimashqi shi ma ya inganta hadisin, har zuwa kan Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yawa daga cikin malamai da suka zo bayansa sun inganta wannan hadisi. Kamar yadda nace, wannan hadisi ya zo da ruwayoyi da yawa. Akwai ruwayar da sahabbai suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya, ita ce ruwayar Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, suka tambaye shi cewa suwa ne ne waɗannan waɗanda za su samu tsira da yace illa wahida qalu wa ma hiya ya rasulullah wacce ce wannan kungiyar guda ɗaya da za ta samu ta kubuta ranar gobe kiyama ta samu gidan aljanna sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hiya ma ana alaihi alyawm wa ashabi sune waɗanda suke kan abinda yau nake kan sani da sahabbaina wato sune waɗanda suke kan irin addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa shi da sahabbansa a lokacin rayuwarsa a wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tambaye shi suwaye su yace sune as-sawadul a'zam sune as-sawadul a'zam za mu yi magana akan waɗannan lafuzza da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen tantance al-firqatun najiyah anan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana magana akan abinda zai faru ga al'ummar sa wanda ya taba faruwa ga al'ummomin da suka gabace shi yahudu da nasara domin ya gargadi wannan al'umma da cewa kada ta kuskura ta saki hanya da ta farki wanda yake kansa shi da sahabbansa saboda haka yake gaya musu waɗanda suka gabace su sun karkasu kungiya-kungiya sun yi wa addinin su a yaga sun kirkiri bid'o'i daban-daban da hanyoyi iri-iri kowa ya rike tashi yana alfahari da ita yana kuma ganin ita ce za ta kai shi ga aljanna suka saki hanyar annabawan da suka da Allah ya aiko musu yace to sataftariqu hadhihi al-umma wannan al'ummar ma za ta rarrabu kalmar sa kalmar sin sataftariqu wannan sin din da yake cikin kalmar sataftariqu yana nuna wani abu ne da zai faru a nan gaba a lokacinsa kenan babu wannan sabanin a lokacinsa musulmi ba su karkasu suka zama kungiya-kungiya ba dukkaninsu suna karkashin jagoranci guda daya suna kuma kokarin dabbaka abinda suka ji daga Allah da manzansa koda kuwa an samu sabani na fahimtar wasu abubuwa tsakaninsu wannan sabanin bai kai su su ainihin wato yi wa addinin musulunci a yaga ba bai kai su su dauki aqida wato ta musulunci su yi mata wato su saman mata da matsala sun kasance akan aqida guda daya akan tushe guda daya imanin su da Allah da manzansa da mala'iku da littattafai da ranar lahira da kaddara imani ne iri guda daya babu wani wanda ya saba wa dan uwansa anan wato duk a cikin abubuwan da suka shafi usulul din akan mafahimta ɗaya suke na'am za su iya samun sabani akan abin da ya shafi wasu juz'iyat wato wasu abubuwa waɗanda ijtihadi yana iya shiga ciki abinda babu nassi qarara akan sa to za su iya sabawa wannan ɗabi'a ce daban da Ubangiji ya halicci halittar sa akai domin ya bambanta wajen tunanin su da fahimtar su da ilimin su to amma abin da ya shafi usulul din wato ya shafi aqida wanda za a iya cewa wannan imani ne wannan kafirci ne to ba za su samu sabani ko ba su samu sabani anan ba sai daga baya bayan tafiya ta yi tafiya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to lokacin aka fara samun sabanin da ya sa aka zama kungiya-kungiya aka samu mabiya Abdullahi bin Saba sun bayyana a lokacin khalifancin Uthman ibn Affan duk da cewa Khawarij sun riga su a matsayin kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi tambihi akan Khawarij da bid'arsu lokacin da ya raba ganima wani daga cikin mutanen da ke gurin ya tashi ya ce hadhihi tasmatun ma urida biha wajhu Allah wannan rabo ne da ba a yi don Allah ba a wata ruwayar yake cewa ya Muhammad i'dil kai mana adalci Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum aka ce shine Zul Khuwaisira wani ba kauye wanda bai fahimci addini ba sannan kuma musulunci bai ratsa zuciyarsa ba wanda Allah ya ce walamma yadkhulul iman fi qulubihim to shine wannan ya tashi yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana har wasu daga cikin sahabbai kamar Khalid ibn al-Walid suka yi zumbir ya tashi ya ce ya rasulullahi kabarni inda kiwon sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kabar shi daga tsatsansa za a samu wasu mutane da za su bayyana waɗanda za ku rika raina sallar su akan taku za ku rika raina azumin su akan naku za ku rika raina azumin ku akan nasu za su rika karanta qur'ani amma baya wuce makoshin su suna zarewa da zamewa daga musulunci kamar yanda kibiya take fita daga abin har abin da aka harba to waɗannan su ne khawarij wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana su a hadisi da yawa wanda mun yi magana da su a lokacin da Ibn Taymiya ya bujuro da magana su a wannan littafin to amma duk da haka ba su fito a matsayin kungiya wacce take da wato jagorori waɗanda suke kiran mutane zuwa ga wannan kungiya ba sai bayan bayyana shi'a a ƙarƙashin jagorancin Abdullah ibn Saba al-Yahudi wanda aka fi sani da Ibn Sauda da Yahudan da ya yi da'awar shi ya musulunta alhalin ba gaskiya ba ne ya shigo ne da niyyar ya cuci musulmi ya kawo tarnaƙi da rigingimu da rabuwar kai da ƙiƙijuna a tsakankanin musulmi saboda haka sai ya amfani da wata dama da ya samu a lokacin Sayyidina Uthman ya rika yawo gari gari yana yayata maganganu na suka ga Sayyidina Uthman da khalifancinsa har ma ta kai shi ya fara da'awar cewa khalifancin ma ba nashi bane kwata yayi ya kai da da'awar cewa khalifancin na Sayyidina Ali ne shi aka yi wasiya saboda kowane annabi kafin ya mutu yana barin wasiyinsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wasiyinsa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu har ma ta kai shi ma ya rika ganin Sayyidina Ali din ma shi kansa Allah ne wanda har ta kai lokacin Sayyidina Ali ya rika kona wasu daga cikin su saboda wannan da'awa da suke yi dangane da shi saboda haka kun ga shi'a su suka fara bayyana a matsayin kungiya wacce take tana da wasu wanda suke jagorancinta kuma suna tallata wasu aqidu tafiya tai tafiya wannan kungiya ta rika wato habaka musamman bayan abinda ya faru tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham suka zama sun kewaye Sayyidina Ali bayan sun yi aikar kashe Sayyidina Uthman sannan suka shiga cikin wato mabiyansa suka yi kane-kane a ciki domin su samu wata kariya ta musamman haka abin yayi ta tafiya har ma suka fito da aqidar su ƙwaro-ƙwaro ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da cin mutuncin su da kafirta Abubakar da Umar da sifanta su da cewa ɗagutai ne azzalimai ne macuta ne mai yaudara ne sun ci amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi'a suna daga cikin firka ta farko da ta fara bayyana a farfajiyar addinin musulunci ta kuma fara wato hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tabbata a kansu na cewa za a yi wa musuluncin ayaga za a yi masa ayaga kowa ya bangare wani bangare to su suka fara fito da wannan kuma dan da kansu ne wannan hadisi ya fara fitowa karara daga nan kuma bayan an samu rashin fahimtar juna tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraq akan abin da ya shafi hukunta waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman kamar yadda kuka sha ji a wannan majalisi muka sha faɗa saɓanin mutanen Iraki da mutanen Sham ba saɓani bane akan aqida to ba saɓani bane akan mutanen Sham ko suna ganin mutanen Iraki Sayyidina Ali da mabiyansa ba musulmi bane ko karkatattu ne a musulunci ba wannan ba suke gani su ma mutanen Iraki ba suna ganin Sayyidina Muawiya wato ba musulmi bane ba wannan yasa su rigima ba abinda ya haifar da rigimar shine batun jinin Sayyidina Uthman kamar yadda aka sani waɗancan Sayyidina Muawiya yana ganin cewa su ne ƴan uwan Sayyidina Uthman kuma suna ji suna gani an kashe ɗan uwansu kuma khalifa na musulmi gaba ɗaya a lokacin kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manya ɗaya daga cikin halifofi guda hudu ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashirina bil janna ɗaya daga cikin surukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ƴaƴansa biyu suna ga matsayin wannan bawan Allah ba kankani bane da za a ce ga wasu sun zubar da jinin sa sannan kuma a bar su suna yawo a doran kasa lafiya lau. Don haka wannan shine dalilin da yasa su suke ganin ya kamata a zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aika a hukunta su. Wannan shine abinda mutanen Sham suke nema, ba wai suna neman a ba su shugabanci ba. Muawiya bai taba da awar cewa shi ya cancanci khilafa ba Ali ba, shi kansa ya san wannan. Sai dai abinda yake magana shine Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Saboda haka shi yana ga sultan ne Ubangiji ya bashi ne ya nemi jinin dan uwansa, sannan ga mutanen da suke karkashin sa suna ganin ya kamata kada ya sassauce akan wannan lamarin. Sannan kuma ta bangaren sayyidina Ali ga waɗanda suka yi aika-aika din nan sun wato oye a cikin rundunar sa, su ma kuma suna ta zuzuta wutar fitinar, ba sa son su ga talafa, ba sa son su ga an samu sulhu da fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu. Domin in har haka ta faru to su kashin su ya bushe, za a fito da su, za a yi masa hukunci domin kan al'umma ya haɗu guri guda. To don haka su kansu sun taimaka wajen a fitinar ta ci gaba ta kuma ci gaba da ruruwa. Don haka sabanin da ya kasance tsakanin waɗannan bangarori ba sabani bane dangane da abin da ya shafi aqida. Wani yana kafirta dan uwansa ko yana ganin shi dan bid'a ko yana ganin shi ya saki tafarkin manzon Allah. Duk ba wannan bane, abu ne da ya shafi neman wani haƙƙi na jinin da aka zubar. To a wannan lokaci bayan an samu sulhu tsakankanin waɗannan bangarori guda biyu, su kuma Khawarij suka bayyana, wanda su ma a ƙarƙashin a cikin rundunar sayyidina Ali suke. Dukkanin su babu sahabi ko ɗaya a ciki, ba sahabin manzon Allah ko ɗaya a cikin su, kamar yadda babu sahabin manzon Allah ko ɗaya a cikin bangaren Shi'a. Haka nan a cikin su babu sahabin manzon Allah ko ɗaya a suka fito su kuma da shi'arin la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, saboda an samu bangarorin nan guda biyu sun yadda kowane bangare ya nada wakilin sa a zauna a tattauna a ga menene ya kamata a yi domin a samu sulhu tsakanin waɗannan bangarori manya-manya na musulmi guda biyu. To su kuma a lokacin suka balle suka ce ai an yarda da hukuncin wani ba Allah ba, saboda haka man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafiruna, suka kafirta duka bangarori guda biyu, suka kafirta sayyidina Ali da jama'ar sa, suka kafirta sayyidina Muawiya da jama'ar sa, sannan kuma suka ci gaba da kashe dukkan wani wanda bai yarda da ra'ayin su ba, dukkan wani wanda yace bai gamsu da abin da suke kai ba, to hukuncin sa kisa ne, saboda a gurin su ya kafirta, tunda kuma ya kafirta ya yarda, to wanda duk ya yarda a kashe shi. Akwai kamar yadda har suka kashe Abdullahi dan Khabbab ibn al-Arat, suka kashe abin nan kuyangarsa da ciki, suka tsaga cikin ta, suka fitar da jaririn suka kashe shi. To banda su sun kakashe musulmi da yawa. Akwai Abbad ibn Qurt, ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya je Ghazawat, wato an ya je yaƙe-yaƙe na musulunci daban-daban, ya daɗe a Tubur a kan iyakoki na ƙasashen musulmi, yana yaƙi wajen kare ƙasashen musulmi. Daga baya ya dawo gari, to wata rana ya fita zai tafi sallah, ya ji kiran sallah, ya fita zai tafi sallah, sai ya gamu da al-Azariqa. Al-Azariqa wani ɓangare ne na Khawarij, kun san daga baya su ma sun zama ƙungiya-ƙungiya. To da ya gamu da su, wato sai suka dakatar da shi, suka ce, ya ce da su ko suwa ne ne ‘yan uwa, sai suka ce anta akhu shaitan, kai ai dan uwan shaitan ne, la naqtulannak, lalle sai mun kashe ka. Sai ya ce to yanzu ba za ku gamsu ku yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu ya yarda da shi daga gare ni ba? Ce na zo manzo, sai suka ce menene annabi ya yarda ya karba daga wajenka? Ya ce na zo annabi sallallahu alaihi wasallama ina kafiri ba musulmi ba, nace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya karbi wannan daga wajena tun daga ran na zama musulmi. Wato ku ba za ku yarda idan nayi kalmar shahada ku kyale ni ba? Suka ce ba za mu yarda ba, nan take suka kashe shi. To irin wannan tasa Sayyidina Ali yake cewa ya kamata ya fito ya kare jinanan musulmi da ake kashewa. To wannan ita ce firka ta biyu da ta bayyana. To bayan su kuma firkar qadariyya, firkar da take ganin cewa babu qaddara, wato babu wata, ba a sifanta Allah da qaddara, ko meye mutum ya aikata shi ya qaddara wa kansa. Allah ba ya da hannu wajen halittar ayyukan bayansa, don haka duk abinda kaga kana yi kai ka halitta wa kanka aikin, kai kake yi da kanka. Suna ganin wannan shine tamamul adli, in an yi haka to shine an tabbatarwa da Allah adalci. Amma idan aka ce Allah yana da mashi'a wacce take da alaka da bayinsa, to anan an nuna kenan bayan Allah wato suna yin abun ayyukan da suke yi ne bisa tilas. Don haka kaga idan aka kama su da laifi an zalunce su. To bisa wannan shubhar sai suka kore wa Allah kaddara, wanda har aka zo aka gaya wa sayyidina Abdullahi dan Umar, yake cewa to in ka je ka ce da su Abdullahi dan Umar, ba shi ba su ba su ba shi, wato sun raba gari sun ja layi tsakaninsu da shi, har sai sun yi imani da kaddara. Ya karanta musu hadisin da ya ji daga mahaifinsa, shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu Jibril, wanda a ciki Jibril yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da imani. Yace da shi imani shine an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wannan daga cikin shikashikan imani, wanda bai yarda da wannan ba kenan babu imani tare da shi. To su ma suka bayyana, wanda su ma daga baya suka yi tayyare shi iri-iri. Sannan aka zo aka samu murji'a, abin na'am, aka samu murji'a, su kuma waɗanda suke cewa ayyuka na ƙwarai ba sa shiga cikin ma'anar imani. Wato za ka iya zama mumini, cikakken mumini, imanin kai zama kamar imanin annabawa da manzanni, kamar imanin mala'iku, ko da kuwa ba ka sallah, ba ka azumi, ba ka zakka, wato ko da ba ka aikata wani aiki na musulunci, imanin ka zai iya cika cif-cif ba tare da matsala ba. Suke cewa matukar kuma kana da imani, to duk aikin sabo ba zai cuce ka ba, kamar yadda in mutum kafiri ne aikin da'a ba zai amfane shi ba. To su ma suka bayyana. Haka nan aka zo aka samu mu'tazila, su ma abinnan kafin mu'tazila akwai al-jahmiya, mabiya Jaham ibn Safwan, waɗanda su kuma suke kore wa Allah duka sifofinsa, suke cewa Allah bai sifantu da wata sifa ba, suke kore wato sifofin da suka zo al-Qur'ani da sunna na Allah maɗaukakin sarki masu ɗaukaka. Suke cewa Allah bai daidaita a bisa al'arshi ba, Allah yana wato yana ko'ina. Suke cewa Allah fi kulli makan, yana ko'ina, bai daidaita akan al'arshi ba, ba a sifanta shi, ba yadda laisa lahu sam'un wala basarun wala ilmun wala iradatun wala qadarun wala, suke ta kore waɗannan, wala qudratun, suke ta kore waɗannan sifofi. Suke cewa Allah duk ba shi da su, wanda a ƙarƙashin jagorancin Al-Ja'ad ibn Dirham, wanda ya fara bayyana aqidar, har ya yi kira Jaham ibn Safwan ya yi masa wato barbarar wannan aqidar, shi kuma daga baya je yana ta yada ta har ya zama shi yake shugabancinta, har ake jingina ta ma zuwa gare shi, a ce aqidar Jahamiyya, wato mabiya Jaham ibn Safwan, wanda ƙarshe wani daga cikin gwamnoni na daular Banu Umayya wanda ake kira Nasr ibn Sayyar ya kashe shi bayan ya shiga cikin ɗan tawaye masu yi masa tawaye. To bayan su kuma mu'tazila, su ma suka zo suka bayyana. Mu'tazila waɗanda a zamanin Al-Hasan al-Basri wanda aka san shi da tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya da tsantseni da kuma wato zuzzurfan ilimi a cikin fannoni daban-daban, wanda malamai suke sifanta shi da cewa mutum ne wanda dukkan fannin da ya kama magana a kansa sai ka ci cewa a rayuwarsa gaba ɗaya ba abin da ya karanta sai wannan fannin. Shi yasa a halkarsa, wato majalisinsa, za ka samu wato masu neman fanni daban-daban na ilimi suna zama. Za ka samu masu neman tafsirin Al-Qur'ani ga ƙungiyarsu nan a zaune. Za ka samu masu neman hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ruwaya, su ma ga su nan. Ga kuma masu neman fiqhu, su ma ga su nan. Masu son su ji maganganu na aqida zalla suma ga sunan haka nan masu son su ji maganganu na fiqhu zalla suma ga sunan masu neman su san abin da ya shafi alwara wa raqa'iq wato abubuwan da za su lausasa zuciya su sanya zuciya sa ido ya kwalla suma ga sunan masu neman su ji abin nan abin da ya shafi harshen larabci da ka'ida ta magana ta larabci suma ga sunan wato kowane fanni dai kake to in ka zo halkarsa za ka samu irin wannan fannin don haka shi wata jami'a ce wacce ke mai motsi wata jami'a ce mai jini a jika wata jami'a ce mai kafafuwa biyu saboda haka kowa yana iya samun abin da yake so a tare da shi ya shahara da wannan gashi Allah ya bashi fasaha da zalaka da azancin magana in yana wa'azi wanda har ta sa da yawa daga cikin masu halartar wa'azinsa waɗanda suke ba masu tsayawa su nutsu lokacin da yake wa'azin ba in sun ji wata maganar sa ya faɗa sai su ci ma hadisi ne ya jawo saboda daɗin maganar da zakinta da yadda take kama hankali idan yayi sai su tsammanin ma hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su je su ce Al-Hasan al-Basri ya rawaito daga manzo Allah ya ce kaza wanda shi kuma maganar sa ce ƙarin bayanin sa ne sharhin sa ne amma saboda daɗin maganar sai ake zaton cewa wato maganar ma annabi ne ya yi ta ya faɗe ta da wannan lafazin kamar hadisin laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqa al-amal kaga wannan maganar ana jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma maganar Hasan al-Basri ce to imani ba ado bane ba guri bane to ba kawai kari da guri da baki bane abu ne wanda yake yana zama yana darsuwa ya zauna a cikin zuciya sannan ayyuka su gaskata shi wannan shine imani to sai suka dauka wannan ruwaya ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma sharhi ne da bayani daga Al-Hasan al-Basri to halkar sa mashhuri ya ce a Basra ya shahara da karantarwa a halkar sa a Basra to kamar yadda muka taba bayanin bayyanar Mu'tazila a wannan majalisi lokacin da wani ya zo ya tambaya akan mutumin da yake mai aikata sabo musulmi ne amma yana aikata sabon Allah yana aikata kaba'ira ko yana shan giya ko yana zina ko yana sata ko yana ƙarya ko wani abu da yake kama da haka cikin ayyukan kaba'ira me za a kirawo shi mumini ko ko ba za a kira shi mumini ba sannan a lahira menene makomarsa saboda sayyidina Al-Hasan al-Basri ya kada baki ya bada ansa ya ce wannan mutum mumini ne fasiki wato mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi imanin sa asalin imani yana nan tare da shi asalin imanin sa tushen imanin sa yana nan bai gushe ba ba za ka kore shi daga cikin mu'minai ba ka ce ba in ka kore masa asalin iman to ka kafirta shi imanin sa da ya sa shi ya zama musulmi yana nan tare da shi bai rabu da shi ba sannan kuma fasiki ne wato wanda ya fita ne daga da'ar Allah da saban da yayi saban da yayi ya sa ya zama fasiki dan haka mu'mini ne fasiki sannan kuma a lahira yana tahta al-mashi'a yana karkashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya azabta shi akan zunubin sa in kuma Allah ya ga dama ya yafe masa saboda wasu dalilai da shi ya sani to kaga wannan ita ce ansa wacce za ta dace da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wasil ibn ata wani daga cikin almajiransa yana zaune sai shi ansa bata gamshe shi ba sai ya tashi ya ce ai wannan mutum fi manzilatin bainal manzilatin ba za a ce da shi mumini ba yana nan tsakankanin imani da kafirci in an je lahira kuma in ya shiga wata ba zai fito ba ya shiga kenan har abada zai yi zama a cikin dindindin to wannan ta sa ya kaura cewa Al-Hasan al-Basri ya koma can gefe idan Hasan al-Basri ya karantar shi kuma sai ya warware abinda Hasan al-Basri ya karantar da mutane har ma ya ribaci wani da ake kira Amr ibn Ubayd shi ma ya bi shi Amr ibn Ubayd wani ne shi ma wanda a zamanin ya shahara da zuhudu da gudun duniya da ibada da tsoron Allah amma kuma saboda Allah madaukakin sarki ya so shi da bata sannan kuma babu cikakken ilimi tare da shi ya zame ya bi Wasil ibn Ata suka kafa kungiyar su wanda Qatada ibn Da'amat as-Sadusi al-Bajir Hasan al-Basri ne ya rika cewa ita zalana Wasil wato Wasil ya kaurace mana daga nan aka rika kiransu al-mu'tazila, wato waɗanda suka yi tawaye, suka koma gefe guda, suka dasa tasu, suka kafa tasu ƙungiyar. Shi Amr ibn Ubayd ya shahara da kamar yadda muka faɗa da gudun duniya da zuhudu, da wanda har wannan ya sa wasu mutane suka rika ruɗuwa da lamarinsa, cewa anya mutumin nan zai zama batacce bayan ga yadda muke ganin yawan ibadarsa da yawan zuhudinsa da yawan kawaicinsa, to ya za a yi kuma ya zama batacce. Wani daga cikin almajiran Qatada, Asim al-Ahwal da yake cewa, wata rana ina zaune a halkar Qatada, shi ma babba ne daga cikin malaman addinin Musulunci, wato yana daga cikin jimajiman ilimin hadisi. Qatada ibn Da'amat as-Sadusi, shi ma mutumin Basra ne. To Asim al-Ahwal almajirinsa ne, yace ina zaune a halkarsa wata rana, sai na ji yana magana, wato yana sukan Amr ibn Ubayd, wancan ba mu'tazili. Yace sai na ce, yaya kake sukan shi bayan mutum ne mai tsoron Allah, mai zuhudu, mai ibada? Yace, ya ba zan soke shi ba bayan ga bid'a ya bayyana ta ga jama'a, kuma wanda duk ya bayyana bid'a ga jama'a dole ne a soke shi a yi bayanin bid'arsa. Sai Asim ya ce, saboda haka sai na tafi na koma gida ina bakin cikin abin da na ji, wato na sukan Amr ibn Ubayd, wato bai ji daɗin ya aka yi Qatada ya soke shi ba. Ke sai na koma gida, abin yana min ciwo, ya za a yi a ce malami kamar Qatada kuma yana sukan mutum mai tsoron Allah da zuhudu kamar Amr, haka yana ga kamar wannan sulma ce a addini, aibi ne a musulunci. Ya ce sai na kwanta baccin nisfun nahar, wato baccin kailula, a cikin bacci sai na ga Amr ibn Ubayd, sai Allah ya nuna min shi a bacci, sai na gan shi da mushaf, wato alqur'ani a hannunsa, sai na ga yana kankare wata aya. Sai na ce, ya kake kankare aya alqur'ani kuma? Sai ya ce, ai in na kankare zan mayar. Ya ce, ya kankare ayar sai bai mayar ba. Sai na ce, to ka mayar da ita mana. Sai ya ce, ba zai mayar ba. Yayye da shi sai ya ki mayarwa, sai ya farka. Daga lokacin sai ya fahimci, lallai wannan mutum Allah ne ya so ya nuna masa gaskiyar Qatada ibn Da'amat as-Sadusi. To gashi nan yana kawo alqur'ani matsala ta hanyar kankare wasu daga cikin ayoyin alqur'ani, wato kamar aqidarsa tana cin karo da wasu ayoyin alqur'ani, tana soke su. To su ma suka bayyana, to bayan su an yi ta samun kuma aqidu daban-daban suna ta bayyana, har ta kai wato su kansu waɗannan manya-manyan ƙungiyoyin da suka fara bayyana su ma suka yi tare shi. To kowace ƙungiya sai ta karkasu gida-gida, ce na mu'tazila na ce sun kasu wajen kaso 20, wato kowanne yana ganin shi ba mu'tazili ne, kuma yana ganin wancan ba mu'tazilan ba gaskiya yake kai ba. To wannan su ma kawari suka kasu gida-gida da yawa-da-yawa, su ma jami'a haka dai abubuwa suka yi ta tafiya. To shi ne malamai da suka zo maganar wannan hadisi, sa taftari ko ummati, sai na farko ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wannan kashe-kashe, kuma ga shi an samu. Sannan suka zo maganar da annabi ya ce 73. To shin 73 ɗin nan ana nufin wannan adadin ake nufi, koko ana nufin kawai a nuna maka yawan kasuwar da za a yi? Wasu suka ce a yawan kasuwar ake nufi, ba adadi ba. Wasu malamai suka ce a adadin ake nufi. To in adadin ake nufi, suwa ne ne 72 din? To annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci suwa ne ne 72 din ba. Wasu suka shiga cewa usulin su guda 8 ne, su ne waɗannan al-khawarij, al-shi'a, al-murji'a, al-jahmiya, al-mu'tazila, al-jarudiya, al-wanini, suka faɗi wasu guda 8, suka ce kuma waɗannan 8 sun yi rassa. Tun aka tattara rassan da suka yi zai ba da 73, to amma matsalar lokacin da suka yi wannan lissafi daga baya kuma ayi ta samu wasu waɗanda suka yi ta bayyana irin su al-baha'iyya irin su al-babiyya ga kuma ɗariƙu iri-iri to su a wani kaso suke to shine wasu malamai suka ce wannan bayanin ba haka yake ba wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi 73 ba tare da ya ayyana su ba saboda an tambaye shi su wane ne waɗanda za su tsira ya yi bayanin waɗanda za su tsira to kenan dukka wanda ka san kaga baya cikin firka ta ƙarshe wacce za ta tsira to yana cikin waɗancan sauraka ba in an ce za a yi bayanin waɗancan 72 kowanne kowace ita kaɗai a ce mata ta ɗaya kaza ta biyu kaza to za abin zai tsawo amma aka bayyana maka akasinsu aka ce masu gaskiyar su ne masu bin abu kaza to sai kaga ashe duk wanda baya bin abu kaza din nan da aka faɗa to yana cikin ɗaya daga cikin 72 din can kai ba ruwanka wacce zai shiga cikin 72 din kai dai ka san baya cikin wannan kuma kai ma kai kokari ka zama cikin wannan kaso ɗaya din na ƙarshe in baka ciki to lalle kana cikin ɗaya daga cikin 72 din nan a nan ko ka san wacce kake ciki ko baka sani ba dai tunda dai natijar guda ɗaya ce sakamakon dai ɗaya ne waɗanda ba sa cikin kaso na ƙarshe ɗin nan to suna cikin 72 ɗin na ɓatattu ne kaso ɗayan nan shine mai saboda kana cikin ɓatattun saboda haka malamai suka ce bayyana ko suwaye wannan ba shine mai amfani ba abin da ya fi amfani shine a san suwaye za su tsira in aka san suwaye za su tsira shikenan akwai irin wannan a musulunci in aka tambayi aka tambaye ka abinda ba shi da wato in ka ce za ka yi bayanin sa bayanin ba zai kai ƙarshe ba to sai ka yi bayanin da za a fahimci abin ko da da bayanin ka ko ba bayanin ka wato ka kula a cikin abubuwan da suke haramu sai ba a ce wato aka bayyana haramun daki-daki kaza haramun ne ubangiji ya tafsilin haram amma halal sai aka faɗe shi a dunkule saboda shi in kace za a yi bayanin sai yana da yawa da bayanin ba zai yi ba Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum amma wajen abin da sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum kaga bai ce wa qad fassala lakum ma ahalla alaykum ba yace na yi muku bayanin abin da na haramta muku daki-daki amma abin da ya halatta sai ya dunkule uhilla lakum ma wara'a zalikum saboda halal din ya fi yawa ko ba zai lissafu ba kamar yadda muke misali muka ce ka dubi kai kanka tukunna ma kawai ka yi lissafin abubuwan da ke jikinka za ka ga abubuwan da suke jikinka tunda kan hularka rigarka takalminka agogonka zobanka za ka ga irin kalar da kai aka ɗinka maka hula da irin kalar rigarka irin ɗinkin da aka yi duk waɗannan wasu abubuwa ne in an ce kowane ta an yi bayaninsa sai ka kawo hujjar da ka sa wannan hular ba waccan ba ko shi da ya sa waccan kawo hujjar da ya sa waccan hular ta ko ya yi irin wannan ɗinkin ya sa wannan bai sa babban riga ba ko ya sa babban riga bai sa ƙanana ba to waɗannan a dunƙule duk halal ne ba sa buƙatar a yi bayani lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama menene waɗanne irin kaya ne ba a yadda mai ihrami ya sa ba kaga abinda aka tambaye shi kayan da ba a yadda ya sa ba to amma da ya tashi ansa sai ya ce la yalbisul qamis wala as-sarawil wala al-burnus kada ya sanya rigar da take al-qamis wato rigar da aka yanka aka dinka aka fidda hannu da wuya da kafafuwa kada kuma ya sanya wanduna kada ya sanya wando kada ya sanya hula ko rigar da take hada da hula ko hula kada ya sanya hula kada ya sanya takalma walan na'alai fa in lam yajid al-khuffayn falyalbasin na'alaini walyaqta'ahuma, kada ya sanya takalma wato fade irin wannan ko kada ya sanya takalma kafa ciki, in bai samu goto ya tsaya yankewa ya sa kafa cikin amma ya bude shi, to kaga anan an tambaye shi menene zai sa mayalbasu, an tambaye shi mayalbasul muhrim, me muhrim zai saka da me zai yi ihrami, amma da ya tashi ansa sai ya fadi waɗanda ba za a yi ihramin da su ba saboda su ne kadan, amma abinda zai ihrami da shi din dukkan wani abin da ba waɗannan ba to zai iya ihrami da shi, za ka zai iya ihrami da farin kaya da bakin kaya da shudin kaya duk zai iya yi, zai iya yi da wanda yake na auduga ne ko na abin nan ne duk zai iya yi, kaga ba a kayyade masa wanda zai ba sai aka gaya masa wanda ba zai yi ba, to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai bayanin alfirqatun najiya din, saboda in aka fahimci alfirqan najiya din waɗanda za su samu kufuta sauran kenan duk wanda ba su shiga cikin wannan ta karshe ba to shike na batattu ne, to wannan shine magana da ta firin jaye cikin maganganun malamai, wato barin ta'ayyinin waɗannan 73 din, to sallan malamai suka yi magana akan to waɗannan 73 din wato 73 da biyu din da ake magana shin dukkanin su musulmi ne ko ko akwai wanda ba musulmi ba, dukkanin su za su shiga musulunci kowa, to shine malamai suka cewa wasu malamai suka ce a ba musulmi bane ta karshe din su ne musulmi, to wannan maganar ba ta da dalili ba ta da karfi cikin maganganun da aka yi, maganar da take da karfi shine waɗannan dukkanin su a cikin wani al'umma suke, ummati da ake nufi anan ummatul ijaba ake nufi anan ummatul da'awa ba, wato al'ummar da tace ta ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kiransa, waɗannan su ake magana a kansu, a cikin su za a iya samun waɗanda wato bid'a su tai tsanani hatta kai su ga kafirci, to in har bid'ar da suke kai ta kai su ga kafirci to sun fita, su waɗannan kafirai ne, su waɗannan ba za ka lissafa su daga cikin 73 din ba, in bid'ar mutum ta yi tsanani har ta fitar da shi daga musulunci to ya fita daga cikin waɗannan, saboda haka wanda kuma yana da bid'ar amma bid'ar sa ba ta yi tsanani ba da haka ba ta fitar da shi daga musulunci ba amma dan bid'a ne to yana cikin 73 cikin 73, saboda haka kaga idan ka ɗauko waɗannan ƙungiyoyi duka na farko khawarij za ka ga cewa malamai ba su kafirta su ba, shi kansa sayyidina Ali wanda suka yi yaƙe tare da shi ya yaƙe su suka yaƙe shi bai kafirta su ba, ya yadda su musulmi ne illa iyaka dai sun saki hanya, wanda kuma sun malamai sun zifarta su cikin 73 kuma suna ciki kaga ba a kafirta su ba, ar-rafida ko mu ce ash-shi'a iri-iri ne, akwai shi'ar da suka wuce iyaka akwai wanda kuma suke ba su kai tsanani a bid'ar su ba, akwai wanda shi'ar farko da ake magana waɗanda suke ganin sayyidina Abubakar da Umar khalifofi ne amma dai su suna ga Ali ya fi Usman daraja, waɗanda ana kiransu shi'a a da, amma kaga ba irin shi'ar da yanzu ake ta taɓurza da su ba ne, su waɗannan gaba ɗaya ma sahabban ba su yarda da su ba, in ba wasu 'yan tsirari da suka lissafa ba wanda ba su fuska lissafa su akan in yatsunka ba, suna ganin manya-manyan azzaluman ma su ne Abubakar da Umar, suna kafirta su, suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman Aisha da Hafsa, kaga wannan ba za ka daidaita su da waɗancan shi'an farko da ake magana ba, in banda saba'iya waɗanda su ne tushen kafirta sahabbai, to kaga duk da haka akwai bid'a tattare da su, akwai bid'a tare da su amma bid'a su ba ta yi tsanani ba, shi yasa malamai su a da can suke bambanci tsakanin ash-shi'i da ar-rafidi, su ce ash-shi'i shine wanda yake fifita Ali akan Usman amma ya yadda Abubakar da Umar suna gaba da Ali kuma shugabancin su daidai ne, to wannan sunansa shi'a amma kuma kaga bai kai rafidi ba, shi rafidi shine wanda ya bijire ma waɗannan duka, ya kafirta Abubakar da Umar, ko kuma ya fifita Ali akan su, ko da ya yadda su musulmi ne, ya yadda Ali Abubakar da Umar musulmi ne, amma ya fifita Ali, ya ce Ali shike da shugabanci ba su ba, to wannan rafidi ne, to ballantana kuma ya kafirta, kaga wannan ashaddu rafdan, rafidancinsa ya fi tsanani. To shi yasa littattafai tsofaffi, musamman littafan hadisi, sukan bambance tsakanin rafidi da shi'i, sai kaga sun ce wane shi'i ne, wane kuma sai su ce rafidi ne. To da zarar suka ce rafidi su ne irin shi'an mu na yanzu, shi'i kuma su ne waɗanda suna fifita Ali ne kan Usman kawai, amma sun yarda da sauran sahabbai, sun yarda da Abubakar da Umar da shugabancinsu. To a nan ne ake samun ‘yan shi'a suke dagula lissafin wasu ‘yan jigari-jigarin malamai, waɗanda ba su san bambancin da ke tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu ba a da. A yanzu in ka ce shi'a kawai su ne waɗanda da suke zagin sahabbai, kalmar shi'a yanzu ma'anarta ita ce wannan da muke magana, zagin sahabbai da cin mutuncinsu da kafirta Abubakar da Umar da zagin Nana Aisha. Da zarar aka ce wani ɗan shi'a ne, to kakka fahimci wai wani ne kawai wanda yake son ahlul baiti, a'a, ka fahimci cewa wannan mai kafirta sahabbai ne, mai sukan Abubakar da Umar ne. Wannan ita ce yadda ma'anar shi'a daga ƙarshe ta zama, don haka muke amfani da lafazin. Duk da cewa in ka koma can baya a tarihi, a tarjumomi da aka rubuta, za ka ga akwai bambancewa tsakanin lafuzzan guda biyu, tunda a can lokacin akwai wannan bambancin. A yanzu babu wannan bambancin, ba wanda zai ce maka ni shi'a ne kuma ka same shi yana girma Abubakar da Umar, ko ya gaya maka da waki kawai ta kiya yake maka a zuciyarsa yana la'antarsu. Sauraka babu wani shi'i a yanzu sai rafidi. Hatta shi'a Zaidiya na Yemen su ma da ƙarshe rawafid suka koma, wanda ta sa da yawa daga cikin malamai suka watsar da wannan shi'a Zaidiya ɗin, kamar irin su Shaukani, Fatuhul Qadir, kamar irin su Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Wazir, suka zubar da irin su Al-Amir Sana'ani mai Subulus Salam, da irin su Al-Muqbili, wanda malamai ne manya, amma saboda sun kula cewa shi'ar Zaidiya ɗin ita ma daga ƙarshe ta koma rafida, ana cin mutuncin sahabbai, sai suka fita. Wanda hatta ja Ibn al-Wazir ya rubuta babban littafinsa mai sifili tara, sunan shi al-awasim wal-qawasim, wanda ya rubuta yana martani ga malaminsa, ga wani malaminsa wanda yake kan shi'a, shi'ancin Zaidiya, amma kuma yana cin mutuncin sahabbai, wanda a ciki ya yi ƙoƙarin dukkan hadisan da aka soka na wasu sahabbai wanda aka kafirta irin su Muawiya, ya tattaro su, ya ce to ai ba su kaɗai suka rawaito ba, wasu sahabban masu rawaito, ya tattara waɗannan hadisan gaba ɗaya. Littafinsa sifili tara al-awasim wal qawasim yana nan. To saboda haka a yanzu da zarar aka ce shi'a, to ana nufin waɗannan masu zagin sahabbai da kafirta Abubakar da Umar da zagin Nana Aisha. Amma a da can akwai bambanci, shi yasa in ka ɗauko tsofaffin littafai sai kaga an ce wane shi'a ne, to sai su ɗauko sai su ce to kun gani ko ba mu kaɗai ne shi'an ba, kun gani ko, kun ga wane ma an ce shi'a ne, kuma kun ga hadisin sa a Bukhari ko, kun ga hadisin sa a Muslim ko, wane ma kaga an ce shi'a ne, an ce Al-Hakim Abu Abdullahi An-Nasaburi shi'a ne. Saboda haka kun ga ashe shi'ancin nan wani abu ne mai kyau, mai asali, ga wasu malamai ma manya wanda kuma kun yarda da su shi'a ne. Tare da cewa in ka ɗauko littafin Al-Mustadrak na Hakim wanda aka ce shi'a ne, sai ka ga yana da wato ɓangare guda da ya ware a cikin littafin, sunan shi Kitabu Ma'rifatis Sahaba, wanda ya buɗe da falalar Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran duk sahabban da suke zagi, duk ya kawo falalarsu, wanda yana da dalilin da yasa aka jefe shi da shi'anci. To shi'ancinsa ba irin wannan ba ne, amma in suka tashi sai su dallata maka, sai su kawo maka kalmar shi'a, sai su an ce shi'i ne. To shi yasa a ilimance yana da kyau ka san da wannan, sai da zalar wani ya ce maka ai wani shi'a ne gashi kuma kun yarda da shi cikin malamanku kaza 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 to zaka iya masa bayani kace shi'a mai zagin sahabai ko kuma shi'a mai fifita Ali akan Uthman ko kuma mai goyen bayan sayyidina Ali akan rigimar da aka yi tsakaninsa da mutanen Iraq wannan ma ana kiran su shi'a ko kuma yana da dan karkacewa daga da Muawiya amma sauran sahabbai gaba ɗaya da girma masu shi ba ana kiransa shi'a bal ana kiransa rafidi a wancan lokacin ba to amma na yanzu gaba ɗaya in an ce shi'a to rafidin ake nufi to galibi waɗanda ba su gane ba ana yi musu tadlisi da wannan sai a ɗauko littafan hadisai na musulmi na ahlus sunna sai a ce to kaga wane wane Ibn Hajar ya ce shi'i wane wane ya ce shi'i ashe kaga shi'ar ma cikin littafanku akwai su da yawa to in ka san wannan bayanin to zaka iya cewa binciko min labarin sa gaya min inda ya taba zagin Abubakar da Umar to da zai samu maka wannan ba Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukayn babban malamin hadisi ne Shaykh Bukhari ne Shaykh Abdullah Ahmad Imam Ahmad ne Shaykh Yahya ibn Ma'in ne ana jifa shi da cewa shi'a ne yake cewa إنما هو حب وولاء أما السب فلا يتسوني كويدك أونا أما ذاكي تباب ونا وتوينا نونة أنا ننسان سني كوي تسا ألوك تن أكا جيفيش دا شيئا يتي أما نبانا ذاكي ونسا حبي توكا قونا مذاكا ديني تاشيدا وأنا لتفلسكي تشكيدا ذاكي سحبي با سوما انتكا ساموفاكي سنا كباوا haka da zaka daidaita shi da su ba bai taba zagin wani sahabi yana fifita Abubakar da Umar akan sauran sahabbai duka saboda haka waɗannan wanda suka wuce iyaka a cikin bid'ar su to waɗannan suna fita daga musulunci ba za su shiga cikin 72 din nan ba don 72 din nan gaba ɗaya kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa ba a kafirta su ba kalmar finnar kulluha finnar wannan kalma ce ta wa'idi kalmomin wa'idi kuma duk inda suke ana bar su tahta mashi'atillah karkashin mashi'ar ubangiji in ya ga dama ya kama mutum in ya ga dama ya yafe masa kamar yadda ka san kowane laifi da mutum zai yi baka iya yanke masa hukunci cewa dan wuta ne kana barin shi tahta mashi'a in ya ga dama Allah ya yafe masa in ya ga dama to amma dai zaka iya cewa wannan aikin aiki ne na yan wuta to shine wannan abin da ake nufi da kullu hafinna ba ana nufin cewa duk wanda ya mutu yana wata bid'a dole ya shiga wuta ba na'am zai iya shiga wuta don ya abin da ya cancanci shiga wuta amma ta yi saboda wani dalili ko saboda shubha ce take kansa ko saboda wasu rashin ilimi da bai je masa ba wanda ya sa shi rike wannan bid'ar har ya mutu ubangiji ya dubi uzurin sa ya ce masa wannan duk za ta yi shi yasa malami suka ce kullu hafin nar annan babin sababin nususul wa'id ne yana iya zama a wuta yana kuma iya ana iya kuma yafe masa gashi lokaci yayi kuma ba mu kai karshen bayanin ba kuma gashi wannan shine darasinmu na karshe to za a ci gaba saboda haka sai a yi hakuri insha Allahu in darasi na gaba ya zo sai mu karkare wannan bayanin sannan kuma domin ya kamata a dan ambaci alamomin waɗannan 73 akwai alamomin da malamai suka faɗa kamar yadda su ma alfirqatul najiya akwai alamomin su ya za a yi a gane cewa wannan firqa ce wannan kungiyar ita ce za ta tsira har ka kasance a cikin ta to akwai alamomin da malamai suka faɗa irin su Imam Shatibi a cikin littafin al-Ittisam to za mu dan ambata shi insha Allah kafin mu shiga gaba ta gaba insha Allah a darasin mu mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya wannan shine darasin mu na ƙarshe a wannan zango sai kuma bayan azumi insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka yi daidai Allah ba mu lada mu duka abinda muka yi ba daidai ba muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya ganar da mu
assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yace dan Allah kai karin haske akan tafsirin alqur'ani mai girma kasancewar muna fuskantar azumi kuma akwai masu tafsiri anan da yawa to mun sha fadakarwa da nasiha ga junanmu gaba daya cewa alqur'ani maganar Allah ce kuma duk cikin maganganu ba magana da take ta Allah dole ne kai mai tafsiri kai ta katsantsan wajen bayyana muradin ubangiji kada ka bayyana muradin ubangiji da abinda ba shi yake nufi ba kamar yanda ka san idan wani yayi magana ka je ka fadi wani abinda ba shi yake nufi ba ba zai ji dadi ba to ka sani cewa ubangiji ba zai yarje maka da gangan ka fadi muradin sa ba yadda yake nufi ba saboda haka magana a game da Qur'ani take da wahalar gaske kuma magabata suke tsoranta kwarai da gaske wannan Ubaydullah ibn Abdullah al-Umari ɗaya daga cikin manyan malamai ne na Madina yake cewa na ga waɗanda na riska cikin manyan malaman Madina irin su Al-Qasim ibn Muhammad irin su Urwa ibn Zubair da sauran manyan malaman Madina yace na gansu yu'azzimun al-qawla fi al-Qur'an suna ganin fassara al-Qur'ani babban abu ne hakanan Sa'id ibn Musayyib sayyidut tabi'in ya kasance duk tambayar da aka yi masa zai bada ansa nan take amma in an tambaye shi game da fassara al-Qur'ani zai shiru mutanen Madina umuman kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa sun kasance suna jin tsoron hutsawa cikin fassara al-Qur'ani hakanan mutanen Kufa su ma suna da wannan suna jin tsoron hutsawa cikin fassara karatun al-Qur'ani fassarar maganar Allah da haka magabata suna da wannan takatsantsan din wanda shi aka rasa daga baya musamman ma a wannan zamanin namu zaka samu cewa babu littafin da ake yi wa hawan kawara irin al-Qur'ani ba kowa bane zai sabu sahihul Bukhari ko sahihul Muslim yace zai karantar da mutane ba kowa yake yin wannan ba ba kowa bane zai dauko wani littafi na fiqhu yace zai sai karantar da mutane ba kowa bane yake kinkin wani littafi na Ibn Taymiyyah yace zai sai karantar da mutane amma kuma kowa na iya yin tafsiri kaga wannan akwai hadari ka ji tsoron daukan wani wata magagarar wani malami wajen ka ce zaka yi bayanin ta kana jin tsoro amma ba za ka ji tsoron yin bayanin maganar Allah ba mutane abinda suke zato idan an fassara musu bakin suka karanta fassarar bakin to sauran sharhin kuma sai da kansu ai abinda yake faruwa sautari kenan da dama waɗanda zaka samu suna wannan kutsan suna tutiyar cewa akwai tarjamar ma'anonin al-Qur'ani ta Malam Abubakar Gumi in ya ga kalma kaza bai gane ba fa sabbatahum wa qila quduma al-qa'id to bai sabbatahum sai duba tarjamar Gumi in ya ga fassarar ta to shikenan sauran kuma bayanin wannan shi yayi da kansa wanda kuma a wajen wannan bayanin daman hadarin yake kuma da ba ai shine tafsirin ba tarjama ba tafsirin wannan shine tafsirin to anan ne kuma ake ta soki burutsu za a rika daukan ayoyin Allah ana jefa su mahallin da ba nasu ba kaji an dauki ayar Allah an yi sama da ita an yi kasa da ita an yi wujuji da ita wanda wannan babu shakka hadarin yana da hadarin gaske saboda haka yana da kyau ƴan uwa a meye taka tsantsan ba na ce kada ayi tafsiri ba amma a san aikin da za a yi fa ba karami bane a daina jin cewa yafi komai sauki komai yafi shi wahala ba haka bane a dauka akasi shine gaskiya sai yasa shekarun baya wajen shekara 6 da suka wuce na rubuta wata irin risala karama sunanta majalisut tafsiri fi biladina ila ai wato majalisin tafsiri a kasar mu ina muka dosa wanda a ciki dai magana akan wannan zahira din da abubuwan da suka jawo ta da kuma yadda za a magance ta wanda na buga shi bayan an buga shi dan kadan aka dan rarrabawa masu tafsiri sannan kuma bayan haka aka sake buga shi a mujallar qira'at ifriqiya an buga shi ko adadi na biyar ne ya fito sannan kuma yanzu na fada da littafin insha Allah zai fito nan gaba na fada da shi yayi girma sosai na fadi wasu shawarwari da ma irin yadda za a yi ta'amuli da littafin tafsiri dan kowanne littafin tafsiri akwai irin yadda za ka yi ta'amuli da shi da abinda za ka fa'idanta idan ka karanta to na dan kara fada da shi dan ya zama haske ga waɗanda suke shiga sha'anin tafsiri sha'anin tafsiri yana da wahala kwarai da gaske Allah ya sa mu dace wannan yana so ya san ingancin hadisin da ya zo a musnad na Imam Ahmad wanda yake cewa wanda ya sallar asham wato sallar qiyamul layl tare da liman har aka gama za a bashi ladan wanda ya yi tsayuwar dare baki daya wanda ya inganta hadisi ne ya inganta sai dai ban san wani irin bayani yake so a yi ba yana nufin wanda ya yi zai samu ladan a haka ko ba zai samu na'am yadda annabin ya faɗa haka yake kutiba lahu qiyamul layli kulli saboda za a rubuta masa tsayuwar dare sai dai nan maganar da ake yi kamar waɗanda suke cewa ana iya yin raka'o'i barkatai bila adadin naga suka sharɗanta sai an bi limamin na farko da na biyu sai na biyu ya ƙare to gaskiya wannan ba za ka ɗauki hadisin ka ɗora shi a nan ba saboda lokacin da annabi yake wannan maganar limami ɗaya ne kuma raka'o'i da ake yi kenan ba limamai biyu ba ne sannan in na bi limamin farko mai yin raka'a goma ta farko kamar a masallatai biyu masu alfarma da ake haka in na bi limamin farko har ya gama to wannan hadisin zai gaskata a kaina na bi limamin farko na bi limamin har ya gama wannan da zai zo na biyu shi kuma wani ne daban saboda haka shi ma wanda ya bi shi har ya gama shi ma ya je Allah ya bashi ladansa wanda ya shi kadai shi ma yana da lada wanda ya shi kadai ma zai fi samun lada sama da wanda ya bi liman saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita yin sallar nafila a gida duka sallar nafila ba ta ramadana ba kowace ce amma wannan idan kana da kokari da himmar da zaka tashi kai shi ita sallar qiyamul layl ba sharadi bane sai an sauke alqur'ani Allah cewa ya faqra umma ta yassara min alqur'an wannan maganar qiyamul layl din ce ake maganar qiyamul layl din ce ake Allah ya ce ku karanta abin da ya sawwaka sauraka ba sharadi bane kamar da wasu suke daukar wa kansu alkawarin suna limanci dole sai an sauke alqur'ani saboda haka su tsawaita sallah ta yadda mu za su riƙa korar jama'a wannan ba makasudi bane ka ce wai a haramai ne ana yin haka su ma ba a sa su ba su ma ba wanda ya sa su in kai kadai kake sallar nan kai ma sauka bila adadin kai sauka ɗari ma in za ka iya amma in kana yi da jama'a to kai mura'atin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ce wanda yake sallah tare da mutane falyukhaffif wanda yake sallah shi kadai falyutawwil ma sha man salla bin nasi falyukhaffif wa man salla wahdahu falyutawwil ma sha in kana sallah da mutane ka sauƙaƙa in kuma kana yi kai kadai kai yadda kake so ka tsawaita yadda ka ga dama sai aka akasa abin yanzu sai aka juya abin wanda yake yi da shi kadai sai ya takaita sai qul huwallahu inna daina sai ya gama amma in yazo cikin mutane sai makala miriya ya ta tajwidi da sauransu kuma ya nannago surar baqara ce sai an kaita to wannan baya daga cikin fiqhun sallah da haka ba sharadi bane sai an sauki ka ce sai kullun sai an karanta izu biyu ko a zo tahajjudi ka ce sai ka karanta duk raka'a sai ka yi izu daya ko sai ka yi rabin izu ko da kuwa a ce akwai mutanen da suke sha'awar su bi ka sallah amma suna da rauni ka nemi ka haramta musu yin wannan sallah din da haka kai aiki da fadar Allah faqra umma ta yassara min wannan yace shin a lokacin da sayyidina Uthman ya auri Ruqayya da Ummu Kulthum suka rasu shin gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da akwai wata da ya kara mishi idan haka ne shin a lokacin ba a haifi Fatima bane ko tana karama sannan me yasa ake cewa Fatima ummu abiha to na farko dai an haifi Fatima tana nan na farko dai maganar haka take annabi ya gaya wa sayyidina Uthman wannan sannan abu na biyu an haifi Fatima tana nan ta girma amma ta yi aure ba za a dawo matar wani ba a ba wani. Sannan Ummu Abiha ji wani ba zauna alkunyar ba, wanda yake faɗa shi za a tambaya me yake nufi. Kun san Shi'a a gurinsu ba su yadda cewa Annabi yana da wasu ‘ya’ya ba ma in banda Fatima. Su a gurinsu Fatima ita ce kawai ‘yarsa, sauran duk ‘ya’yan riƙo ne. Ba wai don wani abu ba ya sa aka yi masa wannan jafa’in da wannan butulcin, sai don kawai a raba Sayyidina Usman da falalarsa. Ban sani ba wallahi. Wannan ta ce tambaya ta ita ce likitoci suna ba da shawarar cewa kada mata su ba wa jariransu ruwan sha sai bayan wata shida. Shin musulunci ya amince da yin hakan? Wannan sha'ani ne na likitanci. Idan har likitocin sun faɗi dalili kuma an ga cewa a aikace haka yake, to wannan musulunci ba zai ci karo da wannan ba. Musulunci ba ya cin karo duk abin da zai ƙara wa mutum lafiya. Sai dai idan an ga cewa an gwada ya tutar, to kaga anan ba za a yadda a ci gaba ba. Saboda haka likitocin za a je a tambaya a ji gaskiyar maganar. In ta gaskata ta haka ne kuma akwai yaro yana samun lafiya, to musulunci ba zai ci karo da wannan ba. Ba wa jariri ruwa ba wai wajibi ba ne a musulunci. Wannan ya ce na ji wani malami yana faɗa yana cewa ka yi kuskure kana cewa Malam Ja'far shahidi a cikin littafin da ka yi a tarihin shi. To a cikin littafin da na yi a farkon muqaddima na ce araftuhu taliban lil ilmi, araftuhu da'iyatan ila Allah, wa araftuhu zamilan wa akhan, wa araftuhu محاضرا وعرفته أبا وزوجا وأخيرا أحتسبه في الشهداء. لابد أن أخيرا أحتسبه في الشهداء. كلمة أحتسبه إنا جنبي فيجيت به إنا مسافات الله يساش تكين شهداء. بابو عندي هرم تونا. Akwai maganar da malamai suke yi, shin ana iya cewa wani shahidi ko ba za a iya cewa ba. Na san da wannan wanda wasu yanzu suka matsalamba a kai har ma suke ga kamar wani asul ne min usuluddin. Kalmar ka ce wani shahidi ne kana nufin hatman haqqan yaqinan shahidi ne, to daidai take da ka ce wani dan aljanna. Ka ce wani shahidi ne ma'ana kana masa fatan ya zama cikin shuhada, wannan babu laifi. Daidai take da ka ce rahimahullahu ko ghafarallahu lahu. Kalmar rahima fi'li madhi ne lakin al-muradu bihi du'a. In ka ce rahimallahu fulana, in ka bi gwarin fassara Allah ya ji kanwa ne. In ka ce ghafarallahu li fulan, in kai gwarin fassara abinda zaka ce Allah ya gafarta ma wani. Amma muradin masu fadar haka bil ittifaq shine Allah yayi masa gafara, fata ne Allah yayi masa rahama, amma an yi ta'biri da fi'li madhi. Dan haka fi'li madhi ne amma al murad bihi du'a. Inda a ce mutum zai fadi cewa Allah ya gafarta ma wani, yana nufin tabbas yanzu an yi masa gafara, to wanda ya shiga hurumin Ubangiji ba aikinsa ba ne. Saboda haka a nan za a yi masa gyara. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wata mata ta kira wani shahidi, mijinta da ya mutu Annabi ya hana ta kira shi shahidi, har Bukhari ya yi babu ya ce la yuqalu fulanun shahid. To wasu sai suka tsaya iyanan cewa to duk da zarar aka ji ka ce wani ya yi shahada ko kana fatan yana cikin shuhada ko ka faɗa da sigar sadar ustushida irin yadda yake a cikin littattafai, to sai a ce to ka saba wa hadisan manzo Allah, ka kira wani shahidi, wanda ko ba haka ba ne. A cikin hadisin Jabir ɗan Abdullah hadisi yana cikin sahihaini ko hadisi sahihaini yana cikin sunan Tirmizi hadisi ne sahihi inda Jabir yake cewa inda yake cewa ustushhida abuhu yawm Badr babana ko babansa yayi shahada da wannan sigar akwai hadisin mata da tazo tace ya Rasulullah mata zauji shahida kuma annabi bai mata inkari ba bai ayuwa Jabir inkari ba tunda yazo yana ga yawa sayyida yana ga yawa manzo Allah ta ustushhida abi babana yayi shahada annabi masa inkari dan me zaka ce yayi shahada saboda anan watakila annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa ba da sigar jazi sigar fata ce yake fada kamar da wannan matar ita ma ce mata zauji shahida wanda kuma ya fada da sigar tabbaci ya yanke magana cewa wani shahidi ne to wani shi ake wa inkari ala ayi halin ba matsala bace da malamai suka daga kayar baya akan ta shi yasa zaka samu littafan tarajum littafan da aka rubuta tarihin malamai cike suke da kalmar ustushhida ustushhida kaje ka dau sayar alamin nubala na al-hafiz az-zahabi ka dauki littafin tarihul islam nashi ka dau tazkiratul huffaz nashi ka dau sauran littafan da aka rubuta na tarihin mutane zaka ga kalmar ustushhida da ash-shahid ba iyaka wanda kowa mu taba ganin wani ya ware takaddu yace zai yi raddi ga Imam az-Zahabi dan me ya kira wani da wani shahidi ko yace sun yi shahada ba mu taba jin wani malami yayi wannan ba saboda haka mun zo zamanin yan zafin kai wadanda komai ana so a ci gyara wannan magana da ya fada ba yanzu aka fara an yi dade ana rigima akan ta wasu tarbuce a lokacin da nayi baitutukan da nayi wa marigayi a ciki akwai baitin da nace Allahu akrama bi shahadati ja'faran ni'mal karim wa ni'ma zakal magnum wani dalibi yana karatu a Sudan bai ma gama ba an koro shi ya rubuto ta zunguriyar takarda yana faɗa min waɗannan ai an dabi ya ce abin ko ya dauka ban taba karanta ba ne ko ban sani ba saboda haka ya dauke ta wani aqida ce daga mata tuta ai ta rigima akai inda ko bai kai haka ba illa iyaka istifsari za ka yi da muradin mutum a duk wanda ya ji bayananmu sanda muke bayani mukan ce Allah ya karbi shahadarsa mukan ce Allah ya sa shi cikin shuhada duk wanda ya ji bayaninmu haka yake ji ba mu bai taba ji muna magana mun ce shahidi Ja'far ya ce kaza ba ko ash-shahid Ja'far ya yi kaza ga littafi nan abinda muka rubuta kawai ash-shaykh Ja'far saboda haka an san mun san me muke yi ba wai haka muke yi abin da ka ba wanda ya ce yana son a yi bayani akan a yi masa bayani akan haɗa sallah lokacin da ake ruwa ko duhu ko aka yi ruwa cewa ya ji wasu sun yi fatawar cewa idan mutum ya yi wannan sallar da an gama zai tashi ya tafi gida ba tare da ya yi azkar ba kuma idan ya tsaya bai tafi ba sallar ta ɓaci haka kuma idan ya je gida to ba zai ƙara fitowa ba in ku har ya fito to nan ma sallar ta ɓaci to ya kamata shi wanda ya maka wannan fatawar ya baka hujjar shi mai fatawa shi ake neman ya bada hujja wani ba zai fatawa ba kuma ka zo kana neman hujja a guna ni dai na san nusus sun zo akan hada sallah lokacin ruwa hadari a mai tsanani lokacin duhu lokacin caɓi lokacin tsoro duk wannan an yadda a yi jam'u bainas salatai saboda idan mutum ya tafi ba zai iya dawowa ba amma ka ce in ya yi bai tafi ba sai ya sake sallah to ni ban san wani hadisi da ya nuna haka ba in wasu bayanai ne da malamai za su yi yana na cikin babin ijtihadi wani kuma zai iya sabawa sai idan an samu dalili musamman bata sallar mutum wala tubtilu a'malakum ce kada ku bata ayyukanku musamman ka ce aikin mutum ya baci wannan babban abu ne da yana buƙatar dalili har za ka bata aikin mutum da shari'a ta yadda yayi saboda wasu dalilai to yana buƙatar ka kawo a dalilin bacin amma in babu dalilin bacin shine al-aslu shine sihhatu amalihi matukar dai ba kabawa dalili yayi ba dan haka shi malamin da zai yi wannan fatawar shi kamata ka bi shi bashin dalili ba ba ni ba ni ban sani ba gaskiya kuma ni ina fatawar da cewa ayi in mutum ya ga anan ma zai kwana a masallacin ya kwana to wannan yana tambaya game da ƙarin bayani game da rarrabuwar azumi wanda larurar shayarwa ko ciki ya hana su yi wacce larurar shayarwa ko ciki ya hana ta azumi wannan ba rashin lafiya bace ba rashin lafiya bace saboda haka za ta rama a lokacin da wato za ta iya ajewa saboda wannan dalili sannan kuma za ta rama nan gaba in kuma ta ciyar to babu kuma maganar ta rama in ta shiga cikin wa'alal ladina yutiqunahu wasu malaman suna sa cikin wa'alal ladina yutiqunahu waɗanda za su iya yi amma da wahala yutiqunahu ma'ana za su iya yi amma za su sha wahala fa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin za su ciyar da miskini mudu guda a kowane azumi in har sun ciyar to babu maganar kuma surama in kuma surama to wannan an shigar da su cikin wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra amma cewa za su hada biyu su ciyar surama wannan a gaskiya ba ya da hujja mai karfi ba a hada albadal wal mubdal min a hada ciyarwa waje take madadin azumi kuma da azumin gaba daya ya zama uquba kenan wanda kuma da izini aka bata dama ta sha amma da tashi sai aka sa ta abin nan sai aka ce kuma ta ciyar sannan ta rama kaga an yi mata uquba kenan akan abin da aka yaje mata ta yi saboda haka wannan hadawar ba abin nan in ta ciyar a bisa kaulin wasu malamai shikenan in kuma ta rama a bisa kaulin wasu malamai kowanne ɗaya daga ciki domin ana kai kawo wajen shigar da ita cikin marasa lafiya ko cikin wa'alal ladina yutiqunahu Allah ya sa mu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين